بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 20 Na'am, yau 17 ga watan Muharram. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda yayi daidai da 17 ga watan September shekara ta 2019. Muna cikin karatun littafin Jawami'ul Fawaid fi Tahsil al-Ilm an-Nafi'. Yau za mu tashi shafi na 132. ومن أدب السلف بسم الله الرحمن الرحيم
ومن أدب الولد التحلي بالورع
daga cikin ladabi da neman ilimi siffantuwa da ainihin tsantseni ana son dalibin ilimi ya zama so mai tsantseni wajen al'amura
walwara lugatan wari'a yarid
shi wara ga lugar larabci an samu shi ne daga wari'a yarid an ciro shi daga mada na wawun ra'un ayn wari'a wanda ke nuni akan kamewa da kuma ainihin damkewa ma'ana shi a cikin lokaci da shine kamewa shine kamewa daga abin da bai kamata ba mutum ya kame ya bar abin da bai kamata ba misali ana cewa tawarra'a fulan wanda yayi tsantseni abi ma'ana ya ji nauyin yin aiki kaza
warra'u at-taqwa
ma'anar warau a nan wajen shi ne kiyaye dokoki jin tsoron Allah amma warau ga istilahin malamai shi ne mutum ya bar abin da ke sa shi shakka duk abin da ya ga mutum ya ga bai nutsu da shi ba ba shi da wani kyakkyawan hujja a kansa ya bar shi kawai da kuma mutum ya kore duk abin da zai aibanta shi ka kore abin da zai aibanta ka in ka san wannan abin ko da halal ne shi ko da abin halal ne amma idan na yi shi zai aibanta ni mutum ya kore shi misali mutum ne babban malami sai ya yi zanzaro ya sa court an gane babban malami ne ka gani kaga ai sanya ainihin court halal ne ko da sanya ainihin kwala duk bai haramta ba amma in babban malami ya sanya shi sai a kalle shi kamar wani bayahudi an fahimci wannan ayi to mutum ya bar wannan dan ya san cewa yin haka din duk da halal ne zai aibanta shi ko a ganin babban malami ne amma yana tafiya babu hula kuma ya sa kananan kaya abin da ya aikata ba laifi bane amma kuma matsayin shi ba ce gaskiya malam wani na da mutuwa kuwa anya malam wani lafiyar shi kuma ji wannan ai ko ko misali yanzu a ga malam a ga akramaka lahu ya falle da gudu a titi ya sa tracksuit ya sa tracksuit yana ta gudu a kan titi kuma babban shehi ne gashi nan kaga abin da ya aikata ba laifi bane yana cikin tafiya wani ta malam lafiya kuwa ko dai dan Kano ma wani zai doka ko dan Basir ne dan abin nan kuma alhali malam yana so ya ji daga jini yanda ya ga kowa na ji daga jini misali to irin wannan a ga malam ya falle da gudu a titi ya sa tracksuit ba laifi bane ya halatta amma kuma zai iya aibanta shi inda wani ya aikata wanda ba malam ba ba matsala bane amma in malam ne sai a ta ganin abun wani iri haka gashi nan ko ban tona ko to irin wannan shine mutum ya bar duk abin da ya san zai aibanta shi ko da ba haramun bane shi yana daga cikin wara'u
wal aqlu bil awsati
kuma mutum ya yi riko da abin da yafi aminci idan akwai abin da yake daidai ne akwai kuma abin da yafi zama daidai sai mutum ya yi riko da abin da yafi zama daidai to wannan ya zamanto mai wara'u
hamdan nafsi ala al ahwa
ko mutum ya ringa daukar rai ga abin da yafi kewayewa idan misalin akwai al'amura malamai sun ce zaka iya yin kaza zaka iya yin kaza to amma kaza ya fi dacewa to mutun ya ringa daukan kanshi zuwa ga wannan abin da yafi dacewa din
wara'u inabu shubha
shi kuma wara'u har ila yau shine nisantar shubha duk wani abu wanda akwai da shubha a cikin sa mutun ya nisance shi ko mutun ya ringa kulawa da duk wani abu mai hadari ya bar shi al-allama ibn al-qayyim yayi ta'rifin al-wara'u da cewar sa barin abinda ake tsoron cutarwar shi a lahira wato abu ne wanda ana jin tsoron zai iya cutar da mutum a lahira mutum ya bar shi to in mutum yayi wannan yana da wara'u daga cikin mafi dunkuluwan ta'rifi ga kalmar wara'u shine maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga cikin kyawun musuluncin mutum barin shiga abinda babu ruwan shi idan mutum abu bai shafe shi ba mutum yayi watsi da shi an gane idan ya zamanto kana shiga cikin abubuwan da ba su shafe ka ba za ka zubar da mutuncin kanka to ko idan ka zubar da mutuncin kanka baka da wara'u an gane ko ina so in san menene wani ke ci a gidansa ka ringa leƙe ta windo kana so ka ji menene ake tattaunawa wani da matar shi suna yawan dariya da dare bai suke tattaunawa kaga duk wannan wani abu ne wanda bai shafe ka ba kuma da za a gano kana yi to za ka zama to mutuncinka ya zube gabaki ɗaya ko ka ga mutum yana fita kullum ya yi kwalliya ka ce wallahi sai na ga inda za shi me ya shafe ka da wannan to ire-iren wannan abubuwan da ba su shafe ka ba ka sa ido a kan shi to irin wannan yana zubar da mutunci to shi ne aka ce wannan shi ne wato a dunkule fasarar wara'u a gane mutum ya bar abin da bai shafe shi ba abin da ka san in ka aikata shi zai zubar ma da mutunci ai abu firdaus
hadal hadith bal jamaa ma'ana alwara
wannan hadisin ya tattaro ma'anan wara'u
kalimatin wahida
a cikin kalma daya
ko ya ummu tarqa lima la ya'ni
shi hadisin ya gabe mutun ya bar abin da babu ruwan shi na magana duk magana da ka san bai shafe ka bai shiru a kan shi haka nan kallo
na'am
in mutun ya ga wata mata aure suna wucewa kawai sai kura mata ido ya shafe shi matar ce me ya shi da kallon ta to sai haka ya kauda ido daga gare ta dan baka shafe shi ba idan ko ya ci gaba da kallon ta har matar ta gane yana kallon ta mutunci ya zube kuma haka bane to haka abinda bai shafe shi ba na ainihin magana da abinda bai shafe shi ba na kallo da abinda bai shafe shi ba na sauraro wato mutane suna tattaunawa ba su so ka ji su ba kai kuma sai ka sa kunne dole sai ka ji shi ma wannan ya nuna baka da tsantsini da damka mutum ya damke abin da bai kamata ya damka ba ya ga wata budurwa tana sai da gida ya kama hannun ya damke ta kaga wannan abin da ya aikata wato ba matar shi bace ba shi da ikon ya kama ta kuma ya sa hannu ya kama ta wannan ba shi da tsantsini ko kuma tafiya mutum ya taka zuwa ga inda bai dace ya taka ba ba shi da wara'u haka nan mutum ya ringa tunanin abin da bai kamata ya tunani ba duk wani tunanin da kai wanda bai dace ba shi ma baka da wara'u eh ka ringa tunanin da ma a ce wani saki matar shin aura shin wannan ya shafe ka bai hada ka da matan wani har kake sa hankali da ba ya sake ta ka aura to wannan tunanin abin da bai kamata mutum ya yi tunani ba an gano wannan ko shi ma wannan yana daga cikin rashin wara'u a ce mutum ba shi da wara'u
zahirin sharakan
da sauran motsi na zahiri da na boye wannan kalma takaitacciya a wannan hadisin mai isarwa ce mai warkarwa ce ga tarifin wara'u yana daga cikin dunkulallun maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda in an buɗa zai ba da ma'ana mai yawa akwai daga cikin malamai wanda ya yi ta'arifin wara'u shi ne mutum ya bar duk wani abu wanda akwai shubha a gare shi in abu akwai shubha abinda bai da tabbas kawai ka yi watsi da shi ka aikata abinda yake da tabbas ka bar abinda bai shafe ka ba ka bar duk wani abu wanda yake fadala in an ce abu fadala misali akwai abinda mutum ke bukata wanda lalle yana bukatar shi ga rayuwar shi akwai abinda ya mishi yawa to in mutum ya yi amfani da daidai abin da yake bukata sauran abin fadlas ne an gane wannan ai mutum ya dafa abinci daidai da inda zai iya cinyewa in ya dafa daidai da inda zai cinyewa sauran ya zubar a bola yaya kaga yayi banta komai mutum ya ringa shin shi daidai ruwa daidai burji duk abin da ya dan wuce wannan ka aikata shi baka da warau ba wai kai haramu bare ba dan an ce mutum bashi da warau ba ana nuna ya aikata haramun bare an gane ko mutum ya gina gida ya fi karfin abin da yake bukata akwai wani bawan Allah da ya gina gida gidan nan za a iya sanya mota 20 a cikin gidan an gane wannan ko ga dakuna 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 amma yaran shi nawa yaran shi biyu yaran shi biyu ne kawai amma daki ne ga gida ne mai girma iya ganin ka yaran shi biyu sauran wuraren sauran dakunan mai zai da su abin da ya aikata wannan ginin da yayi haramun ba dukiyar shi ne amma za a ce ba shi da wara'u saboda ya kamata inda yayi wannan gini yayi gini daidai da bukatun shi an gane in kai gini ma irin wannan to zaka buƙaci ma'aikata da yawa eh sai kai ta neman ma'aikata masu shara ma'aikata masu kaza masu kaza wani lokaci a ce blok guda 30 sun fashe shikenan kai sabotan gida kuma gashi baka zama a cikin wayannan dakuna amma gashi nan to kullun sai kaji an ce wani abu ya faru a gidan a ce famfo ya fashe a can a ce meye a ce da sauransu aka nan ba zai haramun kai ba haƙƙinka ne amma kuma da ba kai hakan ba da ya fi da kai amfani da dukiyar ga wani abu wanda ba wannan ba da ya fi ina iya tunawa ko ta ɗaliba a makarantarmu yarinyar tana yawan zuwa latti sai a buge ta to shine aka faɗa wai me yasa ke yawan zuwa latti a halin gidanku nan kusa ta ce gidansu yana da girma ne sosai baban su ya sayi wani gida ne mai girma matar shi ɗaya to kuma kullum da safe za a ce sai sun share nan sun gyara nan sun yi mofin din nan sun yi kaza to gidan ya muku girma shine baban ma ya yi tunanin cewa zai dan sai da gidan ya sai gidan da bai kai wannan girma ba saboda hidiman gidan ya yi yawa ina fata gane to irin wannan yakan faru wato hidima ya maka yawa kuma kai ka ɗauko ma kanka wannan hidiman an gane wannan ba wuce na cewa in ka ji gangami ku tawa me da magana ko to da sauransu to haka in abu ya girma da ya yi girma da yawa to kai ka ɗauko ma kanka aiki ne da sauransu na'am kai ta wata fassara daban kuma bawa ya bar abin da babu laifi abin bai da laifi saboda tsoron abin da akwai laifi wannan abin da aka ce babu laifi a hankali ka raka shi laifin zai zo to mafi alkhairi mutum ya bar shi kawai الدرر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم سابقني نبقي
اختلف في قتال مانع الزكاة
ما لم يزين سابقني كما دي يتم ما سهن الزكاة
بخلافة أبي بكر رضي الله عنه
واتو صحابي سنين سابقني أكي يتم ما سهن الزكاة ألوك شن خليفة شن أبو بكر رضي الله عنه
ما أجمعوا أمرهم على ضرورة إلى القتال
فنن لك بايا suka tattaro al'amuransu suka yi ijimai akan laluran ya san cewa lalura ya kama dole sai an yake su
inna qala Abu Bakr radiyallahu anhu qawlatuhu al-mashhura
lokacin da Abu Bakr radiyallahu anhu ya faɗi maganar sa shahararriya
wallahi da mun aruna akala
wallahi da sun hana ni akala
kanu ya aduna bi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
da suka kasance suna bayar da shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi da na yake su akan hana shi da sun hana ni dan igiyar da ake daura rakumi wanda a ce zamanin annabi suna bayar da shi sai dai suka hana ni wallahi sai na yake su in ji Abu Bakar saboda na'am
wa hina qala lahu Umar radiyallahu anhu
lokacin da Umar ya ce masa radiyallahu anhu
kaifa tubatilun nas
yaya zaka yaki mutane ya Abu Bakar
qala rasulullahi sallallahu alaihi
alhali manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce yasu
an tubatilun nas
an umurce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah eh kuma lalle annabi Muhammad manzo Allah ne
kaman balaha
duk wanda ya fade ta ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni sai dai akwai haƙƙin ta
hisabukum ala Allah
hisabun suna nan zuwa ga Allah azza wa jal kaga wannan hadisi Umar ya kawo cewa manzo Allah ya ce an umurce ni yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah kuma Muhammadu Rasulullah to ai wayannan mutane wanda suka hana zakka ai sai kalmar shahada sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai umar ya ce wato yaya zakai ka yake su shi da manzon Allah ya ce faman qalaha asama minni malahu wa amalahu wa damuhu annabi ya ce duk wanda ya fade ta ya tsare dukiyarsa da jininsa daga gare ni masu hana zakka ai sun fade ta to yaya zakai ka yake su dan sun hana zakka an gano wannan ko sai Abu Bakar ya ce radiyallahu anhu
wallahi
da salli zan yaki wanda ya bambanta wanda ya rarrabe tsakanin sallah da zakka ai Allah cewa ai waqimu salata wa atu zakata Allah bai rabe ba to tunda ko sun rabe wallahi zan yake su da wannan Abu Bakar ya to nan ne Abu Bakar ya rabe ya istinbadi akai nace wa lalle sai ya yaki wayannan mutane an gano wannan ko yace fa innal zakka aqul mal yace domin lalle zakka haƙin dukiya ne dole ne mutum na da dukiya wanda ya kai ni sabi sai ya bada zakka khudh min amwalihim sadaqa to dai shi ruhum wa zakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum wal ladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum so ka zakka haƙin dukiya ne dole sai an bada shi in suka hada wallahi sai na yake su kuma inda ya dogara aka ce da a ce Abu Bakar ya san hadisin nan kuma wanda manzo Allah ya ƙara yin bayani akan wannan fiye da wannan shine hadisin da Annabi ke cewa umirtu an qatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalik aqamu min lidi ma'hum wa amwalihim kun ga wannan ai har wannan hadisin ya fito karara ya nuna an umurce din yaki mutane har sai sun ce da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle Annabi Muhammad manzo Allah ne sun tsare sallah su bada zakka idan suka aikata wannan sun tsare jine nan su gare mu da kuma dukiyoyin su kaga wannan ya nuna sai sun yi sallah kuma sun yi me sun yi zakka to idan ba su yi daya daga cikin wannan ba sun tsare dukiyar su sun tsare jinin su ba su tsare ba a gano wannan ai to wayannan bayan Allah sun hana zakka kaga wannan hadisi ya nuna a yaƙin su amma shi Abu Bakar wato bai san da wannan hadisin ba kasancewan bai san da wannan hadisin ba sai tsaya ya yi kistin baɗi ƙarƙashin wancan hadisin cewa kawai zakka haƙƙin dukiya ne duk mutum gaba baya ba wallahi sai ya yaƙe shi an gano wannan ya ce tun da dai zamanin manzo Allah ana bayarwa yanzu suka hana ni to wallahi ba zan kyale su ba to kuma istinbadin Abu Bakar sai ya zama daidai bai san da nassin ba amma sai istinbadin shi ya zama daidai da nassi an gano wannan ai sai ya zama to bai yi kuskure ba to shine malamin ke cewa Abu Bakar Allah ya bashi firasa Allah ya bashi hangen nesa ya bashi zurfin tunani da kuma zurfin ilimi fiye da duk sauran sahabbai Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana cewa wato a cikin sahabbai gabaki daya kowane sahabi yayi ijtihadi yayi kuskure amma kuskuren Abu Bakar kadan ne sosai bin nisba da na Umar kuskuren Umar kadan ne bin nisba da na Usman kuskuren Usman kadan ne bin nisba zuwa ga na Ali wannan ke nuni akan cewa ilimin Abu Bakar ya dara ilimin Umar an fahimci wannan ai saboda shi kurakuren shi kadan ne bin nisba zuwa ga sauran wannan shine abin da malamai suka faɗa akan haka kuma ya ce sai dai inda haƙƙinta sai Umar ya ce ya ce wallahi ba wani abu bane face na ga Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kirjin Abu Bakar zuwa ga yaƙi Abu Bakar ya riga ya natsu cewa sai ya yi yaƙin nan sai na gane cewa lalle wannan yaƙin gaskiya ne sai na goyi bayan Abu Bakar aka yaƙi manijin zakka sannan sai suka shagartu bayan haka da yaƙan wanda ya yi da'awan annabta bayan an yaƙi masu hana zakka wanda suka dogara da doron nassar alƙur'ani khudh min amwalihim sadaqa ko cewa su ba za su bayar da zakka ga Abu Bakar ba saboda zakka an ce ne a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah Allah yake a ba khudh min amwalihim sadaqa ka ce ya rasulullah ka karbi zakka daga dukiyoyin su saboda haka tunda annabi ya rasu yanzu zakka ba wajibi bane su bayar shine Abu Bakar ya nuna wallahi sallallahu alaihi wasallam zai yake su yana Abu Bakar na nuna cewa zakka zamanin annabi dole ne a mika mai bayan annabi ya rasu wanda yake kan kujerar manzon Allah din khalifa bayan sa shi zai ci gaba da amsan zakka idan har aka hana to duk wanda ya hana za a yake shi sahabbai suka zuka yi ijma'i akan haka ana da wannan ko yawa to saboda haka sai suka shagalta bayan wannan da yakan wanda suka yi da awan annabta misali irin su musailama al-kazza da sajama tashi aka samu annabi da annabiya an gane wa min kulli shay'in ja'alna zawjayni ko khalaqna zawjayni an gane wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun ko wani abu mahalice shi kashi biyu akwai annabi akwai annabiya ko kamar yadda akwai duhu da haske ko akwai lafiya da rashin lafiya talauci arziki akwai positive akwai negative sannan akwai annabi namiji akwai annabiya mace to haka aka samu zamanin bayan annabi ya rasu zamanin Abubakar sai gashi an samu annabi mace annabi namiji annabiya mace wanda ba a taɓa samu a zamanin da ba an gane ya yi to saboda haka Allah kuma ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ba mu taɓa aikowa gabanin ka ba ya rasulullah face mazaje da muke musu wahayi ba mu taɓa aiko mace ba in kuna so ku san wannan fas'alu ahla dhikr ku tambayi ma abota ilimi in kuntum la ta'lamun idan kun kasance ba ku sani ba fa Allah ta'ala bai taɓa aiko mace ta zama annabiya ba amma bayan annabiya ba duniya sai gashi wai mace ta zama annabiya annabiya faja wa ya zila ko da dinki babu ko musailama al-kazzab da faja da kuma aswad bin zaid al-ansi sai Allah ya isa wa musulmi sharrin su sai suka ci gaba bayan haka a wajen yakan sauran masu ridda sannan kuma suka shagaltu da yakan rumawa da wasu su sun sahabbai a cikin tsakiyar wannan suna kan kalma daya dukkan su gaba ɗaya kansu a haɗe yake ba su da bambancin aƙida ba su da bambancin manhaji a cikin duk sauran usuluddin sahabbai ba su da saɓani duk da cewa akwai saɓaninsu a cikin wannan lokaci a cikin furu'a na addini suna da bambancin fahimta kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen zakka aikin hajji suna da bambance-bambance amma abin da ya shafi aƙida ba babu wani sahabi dan khawarij babu wani sahabi dan shi'a babu wani sahabi dan jabariya babu wani sahabi dan qadariya babu wani sahabi ba mutazili babu wani sahabi sufi babu wani sahabi qur'ani dukkan sahabbai gaba ɗaya salafiyun ne su dukkan su gaba ɗaya ahlus sunna ne ba a taɓa samun wata mummunar aƙida an ce akwai sahabi a cikinta ba an gane duk wa'annan aƙidun da a ce an samu a cikin aƙidun nan an samu wasu sahabbai da shi kenan da sai a ce to shi ma ba wannan aƙida tun da sahabi wani na ciki to aƙida ne mai kyau to sai zama to dukkan sahabbai kakafinsu gabaki ɗaya ra'ayinsu ɗaya akan aƙida ba su da bambanci na eh sahabbai sun samu saɓani akan furu'a kamar abin da ya shafi gadon kaka daga cikin yan uwa shin kaka in ya haɗu da yan uwa yaya hukuncin gadon shi kaka in ya haɗu da yan uwa kaka zai yi gado ko kuma yan uwa za su yi gado kuma za su yi ba akwai mazhaba na Ali ibn Abi Talib mai cewa kaka idan ya haɗu da yan uwa kaka yana matsayin uba ne idan uba ya haɗu da yan uwa ya matsayin yan uwa suna da gado yan uwa ba su da gado to ai kaka shi ma uba ne saka duk inda akwai kaka to yan uwa ba za su yi gado ba akwai wannan mazhaba ne shine mazhaban Ali ibn Abi Talib amma mazhaban Zaid bin Thabit shine yace aljaddu yuqasimu al-ikhwa shi kaka zai yi rabebeniya tare da yan uwa ne kaka tare da yan uwa za su yi gado kaka zai duba tukuna in ya ga cewa ya karbi asalin kasan shi shi ya fi sauki sai ya karba in kuma ya ga ɗan uwan ba su da yawa sai ya shi ma ɗan uwa ne kamar ya ga mamaki ya rasu ba shi da ƴaƴa ya bar ɗan uwa guda ɗaya sai ce shi ma ɗan uwa ne ko ya bar ƴar uwa guda ɗaya sai ya shiga a yi lizzakar misal hazul hunsa yayi sai a kasa dukiya uku kaka ya kwashi biyu ta ɗauki ɗaya amma in yaga ƴan uwan da yawa sai ta da rikici shi a bashi rawan shi an gano wannan wannan shine mazhaban Zaid bin Thabit wanda shine mazhaban da Imam Malik ya bada fatawa da shi an gano wannan anan kotunan Najeriya kaka yanzu kaka yana shiga cikin ƴan uwa ya gado ya ga cewa akwai maslaha in ba maslaha sai ya koma ga asarin rawan shi an gano wannan to irin wannan matsala din an samu sabani tsakanin sahabbai to akwai ire-iren wannan masail din wanda sahabbai sun yi sabani kan furu'a amma kan aqida la sahabbai gabaki ɗayan su aqidar su ɗaya ne eh بسم الله الرحمن الرحيم
هكذا كانت سنة صلى الله عليه وسلم في مكة
هكذا سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم تكفل شيء مكة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ببعض المسلمين
حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يناوتي وكثورا مسلمي فالحال أنا يمس عذابا سبود الله أنا يمس عذابا سبود سرق الديني annabi yana wucewa yana gari kirkiri ana yi musu azaba sai ya umurce su da hakuri kuma ya yi musu albishir da aljanna kamar yadda ya yi wa Ammar bin Yasir da mahaifiyarsa da mahaifinsa ko wata rana manzo Allah yana wucewa sallallahu alaihi wasallam sai ya ga Ammar bin Yasir da mahaifinsa da mahaifiyarsa Sumayya an daure su ana ta gana musu azaba ana sanya karfe a wuta sai ya jaja wurin anana musu annabi yana wucewa kuma babu abin da zai iya lokacin lokacin musulunci ba shi da karfi a makka sai dai annabi ya ce musu sabran ali yasir fa inna mawidakum aljanna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir domin lalle ku yi hakuri sakamakon ku aljanna na ba san gani kaga anan wajen ai sai manzo Allah ya kundin bala yayi kabbara ya ce ko da bala'i ya karbo su ko amma manzo Allah bai yi kundin bala ba haka ya ce su yi hakuri sakamakon sa aljanna me yasa na manjiba yawa da mu fasi wannan kaida din dole ne masu da'awa su ringa amfani da wannan kaida din an gane kada mutum ya ringa bin doran nafsi yace musulmi Allah Allah yace musulmi mai izza ne babu yana zai musulmi ya yarda da wulakanci walillahi izzatu wal rasulihi wal mu'minin na ba ta gani Allah shi ce da izza da manzansa da muminai saka ba za mu yarda da wulakanci ba wallahi ko ba mu da yawa wallahi ba za mu yarda a wulakanta mu ba to sai ka duba kai din nan da kace kana musulunci musuluncin wa kake yi manzan Allah da Allah ya aiko shi da addini a lokacin da musulmi suke da rauni wato Allah ta'ala ya ce su yi hakuri kuma sun yi hakuri musulmi sun rayu cikin hakuri an cutar da su shi kashi manzo Allah an cutar da shi wasu daga cikin sahabban an kashe su wasu daga cikin sahabban an azabtar da su amma kuma duk da haka kai hakuri akwai Khabbab bin Arad lokacin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam jikin shi gaba ɗaya duk alama na wuta ana sa karfe sai ya jaja wurin anana mishi a jiki Khabbab bin Arad hankalin shi ya tashi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah alaka da ulana alaka tasiru lana shin ya rasulullah ba za ka roƙa mana Allah ba ya aiko da mala'iku a azabtar da wayannan kafiran suna gana mana azaba shin ba za ka nema mana taimakon Allah ba an ce annabi yana kwance wato a Ka'aba yayi fulo da Ka'aba sai annabi ya gyara zama yace ya kai kafar Ka'aba da mamaki wato dan wannan azaban da aka yi ma shi da karki ce haka misali yace ya kasance wanda suka zo gabaninku ana haƙa rami idan aka haƙa rami sai a zura mutum cikin wannan rami a zo da zarto a sa a tsakiyar kansa ana ta yankawa ana yankawa akan yayi ridda annabi ya ce wallahi ma yasudduhu zalika an dini ce wallahi wannan yanka shi da ake da wannan zarto baya kange shi daga addini annabi ya ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min sana'a ila hadar maut la yakhafu illa Allah wal dhibu ala ganamihi walakin lakum tasta'jilun yace wallahi Allah zai cika al'amarin musulunci in kai hakuri har sai masafi yayi tafiya daga Sana'a al-Yaman zuwa ga Hadramaut baya tsoron kowa sai Allah sai kuma kerkeci akan dabbobinsa amma kuna gaggawa ne haka duk wannan ya nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan kaida daru mufasi buqaddamul ala jarbul masalih an gane idan musulmi suna raye a ƙasa irin China ƙasa irin India wanda musulmi suke da rauni kwarai da gaske a nan wajen sai zaman to musulmi suka fara ilanin jihadi a China sai an fada wannan kaida kaga ba su yi ba bai suke bukata su yi a China shine ai ta hakuri ana ta da'awa ai ta hakuri ana da'awa ana karatu har Allah ya hukunta al'amuransa na'am
na'am wal bashiru min al-jannah
annabi yana musu al-bashir da al-janna in suka yi hakuri haqiqa an kashe wani sashi daga cikin su kaman Sumayya radiyallahu anha an kashe ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni ba a wannan lokaci da yin yaki an gane wannan ko bai yi umarni ba da yin yaki a wannan lokaci kuma bai yi umarni da ayi kisan gilla ba bai ce aje ayi kisan gilla a koyi ba ce to wane su waye masu cutar da mu dan a san ko su waye a bi su ayi musu kisan bummuke to in kai wannan in ta tashi fa idan kuka zo kuka yi iftiyar kuka kashe wani a boye daga baya aka gano masu kisan a gano cewa musulmi ne masu kisan mai biya tunani za a bi ku ne gaba ɗaya a murƙushe ku da awa ta tsaya kenan cak in ku ɗari ne sai an bi ku gaba ɗaya an yanka ku dukan saka wa'annan masu cutar da ku mai kwan ɗaukan wannan mataki ku yi ta haƙuri ana karantar da mutane lokaci zai zo nan gaba wanda in an ce a taɓa kuma ba ku tafiya an gane wannan ko wannan shine
ma ya tarattabu ala zalika min al-masalih
saboda abin da yake biyowa baya akan wannan na ainihin barna abin da yafi girma fiye da barnan ainihin azabtar da wasu sashi daga cikin su nan ana azabtar da wasu ne to in kuka yi wannan kisan gilla din za a koma dukkan ku gaba ɗaya za a azabtar har da shugaban da awan gaba ɗaya sai ya zama to an share da awan daga doron kasa ga baki ɗayan ta shine mafsada barna na tumɓuke musulmai ga baki ɗaya alhalin musulman yan kaɗan ne su ba su da yawa a tumɓuke su gaba ɗaya a doron kasa an gane wani gona a lokacin da mutanen bai'atul aqaba daga cikin ansar suna so su kai hari ga mutanen mina lokacin mutanen bai'atul aqaba ba su wuce 70 da wani abu ba sun taho daga Madina a lokacin sai suna so su zo su kai hari ga ainihin kafirin da suke aikin hajji Amina an gane me kuke tunani da annabi ya kyale su sun kai wannan hari kuma an gano cewa manzon Allah ne ya turo su me kuke tunanin zai faru ga manzon Allah da musulmi gaba ɗaya a wannan lokaci wahum na'imun su mutanen Mina din suna bacci sai kafirin suka rubu bari su kai musu a sai mutanen Madina suka yi nufin cewa bari su kai musu hari su kashe su gaba ki daya sai manzon Allah ya hana su me yasa ya hana su tsoro a'a maslaha an gane ya hana su ne saboda maslaha domin da manzon Allah ya kyale su to sakamakon ba zai yi kyau ga musulmi ba eh
walam takun hadhihi siyasa fi dhaka alwaqti
jukunan irin wannan siyasa a wannan lokaci bai kasance ragwantaka ba ba a ce manzo Allah rago ba ne matsoraci bai kasance raki ba misali bai kasance tabarwa ga musulmai ba saboda ka'ida na shari'a na asali shi ne jure ma wato na ƙasa ƙasa daga cikin barna guda biyu jure ma na ƙasa ƙasa daga cikin barna guda biyu in akwai barna guda biyu wanda dole sai ka faɗa cikinsu duka su barna ne sai mutum ya duba wanne ne na kasa kasa sai ya aikata an gane in ba haka ba kuwa musulmi ba za su iya rayuwa a duniya ba domin za ka rayu a wani waje wanda duk inda ka dumfara barna ne kawai to in ya zama to duk inda ka dumfara barna ne ba ka iya ruwa ba an bi ka a guje ga ruwa ga kuma ga ruwa mai zurfi ga wuta ba ka iya ruwa ba an bi ka a guje shin za ka fada a wuta ne don baka iya ruwa ba ko za ka fada a ruwan da kai hakuri haka nan tunda dai lallai sai ka fada ɗaya daga ciki sai mutum ya fada ruwa saboda in ya fada ruwa in yayin sa'a zai iya fita in yayin sa'a sai ya kama wani ice ko yayin sa'a sai ya ga wani mutum wanda ya iya ruwa kila yana fadawa kuma sai ga Allah ya taimake shi wani mutum ya iya ruwa ya ganshi ya taimake shi ya fitar da shi daga wajen amma in ka fada wuta babu hanyar za ba cece ka dole sai ka kone to ga barna ne guda biyu a ka'ida in kana rayuwa a cikin waje wanda babu hanyar tsira sai ka fada cikin barna guda biyu sai ka duba menene yafi sauki a gare ka sai ka aikata an gane idan har ainihin du'at ba su da wannan ka'ida to da wuya su iya rayuwa to sunan da'awa ko matacciya musamman irin zamanin da muke ciki yanzu yanzu muna cikin zamani wanda akwai mafasid da yawa zaka rayu a kasashe wanda ba sa gudanar da tsarin musulunci barnan su na da yawa to kuma kana so ka rayu a matsayinka na musulmi ka yi da'awa yaya zaka yi da'awa a irin wannan kasa din misali haka dole sai ka duba wannan ka'ida na jarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kai irin hakurin da manzon Allah ya yana kallon gumaka 360 a Ka'aba ya kyale wayannan gumaka har shekara 23 bai taba zuba kai zaka yi wannan hakurin a ce masallacin ku ne kullun zaka shigo ga manyan gumaka ka zo kai sallah wani lokaci a hada sau kana hada sau gunki na goganka an gane wani lokaci wani kukan kura zai yi ko sai ya ga gunki a kasa ko to amma manzon Allah haka yake da wasi sahabbai suke tawafi suke hakuri da wayannan gumaka har shekara 23 sai da aka yi fatawu Makka sannan aka taba wayannan gumakan me kuke tunani da a ce manzon Allah ba mai hangen nesa bane da irin malamai ne na wannan zamani yan caji misali yan hamasa su ba da fatawa su ce wallahi a sa bom wayannan gumaka a tarwatsa su kuma an gane cewa wasu ma saboda ta'addanci sun ce kungiya mu yan kungiya kaza mu muke da alhakin sanya wannan bom din kada sun nuna kansu sai dai a yi ta tsamo su ɗaya bayan ɗaya ana kai su lahira ina ba san gane wannan sun zaman to kamar kuda mai sha'awar shan zuma kaga kuda in tana sha'awar shan zuma yaya za ta yi kundin bala ta fada cikin mai zuma daga nan kuma sai me sai ta fito za ta fice nan an gane ya yi za ta sha zuman tabbas amma fa daga nan kuma ba za ta ƙara shan wani zuma ba sai a lahira in har ta yi za a ta shiga aljanna ke nan ta sha giya a ta sha zuma aljanna an fahimta ko to wannan shi ne abinda manzo Allah ya duba kaga ya yi haƙuri yana kallon gumaka har shekara 23 wannan shi ne abinda manzo Allah ya duba ya kyale Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ta cutar da shi lokaci mai tsawo Umar ya zara takobi ya ce ya Rasulullah ko in kai shi lahira ne annabi ya ce la ya ne shi kada a ce annabi Muhammad na kashe sahabbansa hadisi annabi ya amfani da wannan ka'ida na garu mafasi muqaddamun ala jalbil masalih ko annabi ya ki rusa Ka'aba ya ki rusa Ka'aba ya sace gininta saboda kada mutanen sa su yi rida ya ce ya ki Aisha laula anna qaumaki hadisu ahad bi jahiliya la hadamtu al-Ka'aba hajaran hajaran wa banaituha ala qawaid ibrahim da ba dan mutanen ki sabon musulunta bane da na rusa Ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid ibrahim to me kuke tunani inda malaman yanzu ne shi gina Ka'aban dai maslaha ne ko ba laifi ne ba ko to wallahi sai an gina ko da ana ha maza ha mata kuma kaga manzo Allah mai hangen nesa wanda yake ya san abin da yake a cikin da'awa sai hango barna in yace zai rusa zai janyo wato an gina masallaci amma masallata sun yi ridda masu sallar ba su to me gina aka yi ga masallaci ne kato an gina shi an mai kwalliya gaba ɗaya amma masu sallar sun yi ridda to ai gara ayi sallah a filin Allah ba masallacin ma da a samu masallaci ba masu sallah da a samu masallata ba masallaci yaya wanda yi ko ma a samu masallata ba masallaci to wannan shine abinda manzo Allah ya duba a gane ya hakura har ya bar duniya fa bai gina wannan Ka'aba akan qawaid Ibrahim ba bai gina ba har ya bar duniya ashe kenan malami mai da'awa yana iya hango wani abu maslaha ne kirikiri maslaha ne amma in ya taba shi ya taba usuli ya biyo sai ya hakura sai ya bar wannan abu ba wai dan abun sai da kyau bane a abin na da kyau amma in ya taba shi zai janyo barna wanda ya ninninka maslahan da aka samu a gare to a koda yaushe dole ne du'a su ringa duba kaza in nayi kaza zan samu riba amma hasaran da zai biyo waye ya yake a gare na'am insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم رب ربان إلمي إلمي يا كشف بيو أكو علم ضروري أكو علم نظري
الضروري ما يكون إلا بالمعلوم فيه ضروري
شيء ضروري شيء أبدا رزقان أبدا سني أشكنسا للوري لي دول لي أرزكيشي
حيث يقول إليه
كإندا ana mutuwa zuwa ga sanin wannan abun dole ne a san wannan abun ba tare da an yi nazari ba ko tunani ko neman kafa hujja wato da zaran an fade shi mutum zai fahimci haka abun yake baya buƙatar sai an yi dogon nazari ko kuma baya buƙatar sai an kafa hujja an nemi dalili kaman sanin cewa kullu ya fi juz'i in na ce biredi gabaɗaya biredi ɗaya da rabin biredi in na ce biredi ɗaya ya fi rabin biredi girma shin wannan da bukata a ce sai na kawo hujja cikin Qur'ani ko hadisi wannan shine ilmu daruri wani yace misali da 1,500 an gane 1,000 ta fi 500 girma sai ya ce sai ka kawo hujja wallahi ban yadda ba wani aya ne ko wani hadisi ya ce 1,000 ya fi 500 to in ka gaba da mutum wanda ya ce wannan ya rakan shi yana ta faɗa ya ce ku kawai sai ku rinka kawo san rai in ba san rai ba yaya mutum zai zo ya ce 1,500 sai wannan sai wannan biri a ne wallahi to kaji mutum ya faɗi wannan ya zaka yi da shi ka ce salamu alaikum kawai ka ɗiyali shi kawai kuma abinka ya fi ƙarfinka wa idzal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihinna ana'u idan hujja bai wadatar da wani abu ba to neman shari'a ga mutane wahala ne rana ta fito ga sanin cikakkiya kace ga rana yake sai ka kawo mai hujja kace ina hujja da wani hujja zaka ce mai rana ta fito yana tawa fada sai ka sulale ka bashi waje ka san akwai bayani sun kuma zaka ce taimakon shi ga dako mai likita ko to wannan in an ce ilmu daruri shine abinda idrakul ma'lum fihi rizkan abun sani a gare shi laluri ne ba na dole ne ana faɗa ko ka gamsu da zarar an gaya maka ba ka buƙatar dogon tunani kafin ka gamsu shine ilmu daruri amma abinda sai mutum ya yi tunani kafin ya gamsu ana kiran shi ilmu nazari a gare to shine malam ya kawo a nan kamar mutum ya riski cewa kullu ya fi juz'i shin wannan na buƙatar dalili ana faɗa ko jahili ne zai gamsu na'am
wa annan nar harra
ko kuma a ce wuta tana da zafi yana buƙatar ƙarin bayani ya za a yi san tana da zafi to abin da za a yi ko ta hannu ka gani shikenan in ya tsaya zai ba samu lokacin to abin da za a yi kawai ta hannu ka gani kaga in sa hannu sai to yanzu yaya kaga yanzu ya zai buƙatar wani hujja cikin Qur'ani ko hadisi ana faɗa ya gamsu
wa annan muhammadin rasulullah
kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne a matsayin shi na musulmi yana buƙatar wani dalili a
taniyan wannan zai
akwai wannan shi ne yasa ce mutum yayi inkarin al-ma'lum min ad-din bi darura aka ce yace shi wallahi bai yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah bane sai buƙatar iqamatul hujja wa idan ta shubha kawai kafiri ne kawai yace shi bai yarda cewa Ka'aba na ake zuwa yi aikin haji ba shi san bai yarda ba ana zuwa yi aikin haji ne hubari wannan magana da ya faɗa wannan kawai kafiri ne bai buƙatar wani ƙarin bayani in dai lafiyar shi lau to ba a sa shi daga cikin musulunci saboda yayi inkarin abin da yake ma'lum min ad-din bi darura duk wani musulmi da zarar an kira Ka'aba ba ja ko yace shi yana son dalili akan cewa sai an yi sallah a masallaci me dalili me waye ce ba a rinka zuwa masallaci a yi sallah to wannan na buƙatar sai an zo da shi an kawo mai hujja zai buƙata kun gane yayi ko kuma alƙur'ani littafin musulmi ne waye ce haka wannan yayin inkarin abin da yake ma'lum min addini bi darura kai tsaye wannan kafiri ne shi yawa sannan ilmun nazari mata ta zo ila nazarin wastidlal shine abin da yake buƙatar nazari da kuma kafa hujja yana buƙatar nazari da kuma neman dalili da kafa dalili kafin a gamsu kaman sanin wajibcin niyya a cikin sallah yana buƙatar sai ka kawo hujja ga mutum sannan ya gamsu cewa dole sai an yi niyya a cikin sallah
na'am lahi rahmani rahim
bismillahir rahmanir rahim sai na ce
huwa min al-aqlaniyyin
shi yana daga cikin aqlaniyyin
abrahu mu'tazila
wato ya'yan mu'tazilawa ɗan tsaki na mu'tazilawa
amma kalura ala sahibi fadl al-islam
to shi ne wannan shi ne kuskura wannan sahibi fadl al-islam din na Ahmad Amin din nan wannan huwa min al-aqlaniyyin din magana shi ne ake magana wajen rubutu akwai kuskure an gane sahibu fajr al-islam shine Ahmad Amin an gane shi wannan bawan Allah shine aka yi taliqi a kasa cewa yana daga cikin aqlaniyyin wato ƴaƴan mutazilawa ka lura da wannan
yu'allibu ala hadha ra'i
shi Ahmad Amin yana yin taliqi akan wannan ra'ayi din
bayan haka ila tab'idi
sai ya tafi zuwa ga raunin ra'ayin da ke cewa ainihin wasil bin yaba dalilin da ya sanya wato shi Hasan al-Basri ya sa musu suna mutazila saboda wasil bin yaba bayan ya bada fatawa akan murtakibul kabira sai wasil bin yaba sai ya matsa ya koma zuwa ga wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci sai ya tsaya a wajen sai mabiyan shi suka bi shi kenan yayi wa malamin shi tawaye kenan sai malamin shi Hasan al-Basri zai cewa ita zalami wasil ya nisance ni dalilin da yasa aka samu suna mutazila kenan an gane mai dalili saboda wasil bayan ya zo ya bada fatawa akan mutazil kabira sai kuma ya matsa ya koma gefe a wani ginshikin masallaci ya koma yana tabbatar da aqidarsa to a nan wajen tunda yanzu shi ma ya ware majalisin shi daban sai Hasan al-Basri ya ce menene ita zalana wasil wasil ya nisance mu to shi Ahmad Amin wanda muka ce yana daga cikin mutazila shi ma yana daga cikin mutazilawa yana ta'aliki akan wannan ra'ayin sai ya tafi ila tad'ifihi ya tafi zuwa ga raunin ra'ayin nan cewa wannan ra'ayi cewa dalilin sanya suna mutazilawa saboda wasil bin yaqa ya matsa daga majalisin Hasan al-Basri yace shi a nashi ganin wannan ra'ayi mai rauni ne yace saboda sabubba da yawa sai daga cikin sa
intikala wasil au amr bin ubay
lalle shirantuwan wasil ko amr bin ubay daga wata halka a wata masallaci zuwa ga wata halka yace ba wani al'amari muhimmi bane dan kawai yanzu a cikin masallaci akwai masallacin babba ne sai ya dan tashi daga nan halkan malam sai je shi ma ya kafa nashi halka a can wajen to ai ba wani al'amari muhimmi bane inji shi Ahmad Amin
alladhi yasifu an laqabihi filqa
wanda har ya inganta a laqaba mu wata kungiya suna saboda wannan
auja
an ta kona tasmiya muta'alliqa bil jawhar abinda yafi dacewa ya zama wannan suna yara tayi da wani abu na hakika la bil ard ba da abinda yake wato ma'anawi ba abinda yake wato hankali wato abinda yake ba wato yara tayi da hakikanin abu ba da abin da yake ma'anawi ba sai na ce
lam yafhar li wajhu dhaifi hadha al-qawl
to ni gaskiya a wajena ni ina ganin cewa dalilin raunan wannan magana ni bai bayyana gare ni ba a'a wannan al'amari ne muhimmi a dalibi da yana karatu a wajenka yana karatu rana dai kawai sai ce yanzu ya fi karfinka sai koma gefe shi ma ya dasa nashi majalisi a cikin masallaci kai tana yin naka shi ma ɗalibin yana yin nashi shi ma ya ja nashi dukan shin malamin ba zai tasirantu da abin ba wannan matsa wanda ɗalibin ya yi ba zai yi wa malamin tasiri ba zai yi wa malamin tasiri to ai tasiri ya yi wa malamin har malamin ya ce ita zala na wasil ya nisance mu ya tashi daga majalisunmu ya ji ya kafa nashi na ba san gani to da ka wannan magana na Ahmad Amin bai samu shiga ba
yana wasilan asa a adama
domin wasil bin asa ya muna na ladabin sa ya bayyana da abin da ya nade a cikin zuciyarsa ya tube rigan kunya da rigan mutunci ya matsa daga majalisin malamin sa sai ya rika makanshi wani majalisi fi makanin akar a wani waje daban a sai wato kusa da sai daga cikin gishidai kuma a gefen shi akwai daliban shi da mabiyansa ai dole wannan ya tasiri ga malam sai Hassan al-Basri yace rahimahullah bi itazallana wasil wasil ya nisance mu ai ya tashi daga majalisin mu ya koma nashi yanzu ya nisance mu
hada tahazzuna min fi talmidihi hada
wato ya faɗi wannan saboda nuna fushi daga aikin dalibin shi wannan to wannan ya wadatar a kira su da wannan suna Mu'tazila
Muhammad Amin hada
wato magana Ahmad Amir a waje na wannan magana ba mai gamsarwa bane
kalamu hada ahabu an yurfada
wa kai magana shi wannan shi yafi cancanta a wurgar kuma a raunana na ka lura domin shi farko dai bai yi magana kan sanadin maganan ba shi bai ce wai maganan bai inganta ba shi ya karyata ne kawai da ka da hankalin shi an gane ko ba wai ya kawo sanadi bane cewa hadisin nan wannan magana wato sanadin shi bai inganta ba
kana awwala shay'in kana yanbaghi lahu an yaf'al
ya kasance farko abin da ya kamata Ahmad Abid ya aikata shine ya binciko isnadin wannan labari da gaske ne Hassan al-Basri ya faɗa haka ya bi ta hanyar malaman hadisi domin isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya gada ma a cikin addini sannan bayan wannan sai kuma ya koma zuwa ga matani in har zai yiwu da dai shi Amr Amin bai bi wannan ka'ida muhimmiya ba sai ya nuni a kan raunin abin da ya tafi zuwa gare shi wani bawan Allah yana tambaya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba rusa masallaci eh zamu ce ya taba rusa masallaci wannan masjidul dirar din nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi Tabuka sai aka samu wasu jama'a daga cikin munafikai sun gina masallaci a sai suka zo suka kira annabi cewa ya zo yayi sallah a cikin masallacin saboda a zo a bude masallacin a fara yin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to su bari sai ya dawo daga yakin Tabuka to lokacin da manzo Allah ya dawo daga Tabuka a hanya sai Allah ya sanar da shi cewa wannan masallaci an gina ne domin raba kan mutane an gina ne domin a yaki musulmi domin a ringa tara makamai ana tara makiya a zo a yaki musulmi shine sai Allah ya umarci manzo Allah cewa kawai yana dawowa ya rusa wannan masallaci yace kuma kada wani musulmi ya kuskure ya sallah a ciki wallazina takhazu masjidan dirara wa kufran والتفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن هرب الله ورسوله من قبل to wannan hadisin wato wannan ayan kai wato kan duba cikin tafsir da Ibn Kathir ya kawo manzo Allah yana dawowa yasa aka rusa wannan masallacin an gane to nan wajen ka duba cikin tafsiri na Qurtubi kaga irin tattaunawa da malamai suka yi akan in an gina masallaci ya zama to wannan masallacin wato zai iya kawo rabuwan kan mutane wato za a rusa wannan masallaci ko da masallacin yana da kyau a rusa masallacin na a mai da shi bola saboda haka akwai lokacin da yake halatta a rusa masallaci in masallacin an gina shi ne kan bid'a ko an gina shi ne dan a kawo rabuwan kan musulmi ko wani abu wanda zai kawo hadari ga musulunci da musulmi za a iya rusa shi ko an gina masallaci akan kabari ya zama to kabarin shi ya fara zuwa kafin masallacin to sai a rusa masallacin a ban kabarin in ko masallacin da ya riga zuwa sai a hake kabarin a kai shi wani waje a bar masallacin amma masallaci da kabari ba sa haduwa Allahu a'lam in har ya zamanto da gaske yana da kwarkwara din a gani a wannan zamanin a Najeriya ko wani mai kwarkwara kuma kwarkwaran ta kwarkwarantu ko kuma kawai ya dauko wata farka ce ya kira ta kwarkwara wasu a wannan zamanin suka dibo karuwai su aje su ce kwarkwarorin su ne a gani amma ba a samun bayi maza me yasa sai bayi mata kawai ke samu a Najeriya yanzu kai a Najeriya za ka yi dace kai bawa ne kana kai kara wajen yan sanda za a dauka maka fansa saboda haka wato Najeriya babu wasu bayi an riga an zauna lokacin da turawa suka zo an zauna an yarjejeniya an gane cewa dukkan musulmi gaba ki ɗaya wanda suke da bayi yadda za su yanta bayinsu kada a ƙara ganin wani da bayi aka ce an yarda kuma aka sa hannu to irin wannan yarjejeniya daidai yake da yarjejeniya na sulhul hudaybiya idan an riga an yi wannan yarjejeniya an rubuta to ba mu da daman mu saba to yanzu a Najeriya haramun ne a ga wani mutum da baiwa ko kwarkwara saboda an riga an sanya hannu na yarjejeniya cewa kada mu yi in har muna so mallaki bayi sai mun ƙara zama da waɗannan kafiran to mu ce yanzu wannan yarjejeniya da muka yi mun warware shi an gane yanzu za mu ci gaba da bayi in kuna ganin za ku iya yaƙan mu bismillah shikenan sai mu dawo da bayinmu da kwarkwarorinmu kila ma su ma kansu mu kama su a matsayin bayin an fahimci wannan ko saboda haka amma in har da gaske ya zamanto mutum yana da mata hudu zai iya mallakan kwarkwara ko guda nawa ne ba a masa iyaka ba kwarkwara ba matan aure ba ne za ka iya mallakan mata hudu kwarkwara goma wannan babu laifi insha Allah amma an gane musulunci in har sharadin mallakan kwarkwaran ya zo Allahu a'lam to mafi alkhairi dai mutum ya yi addu'a a cikin ruwa akwai malaman da suke ganin mutum zai iya yin wannan amma mafi alkhairi mutum ya yi addu'a a cikin ruwa ya tofa ya sha ya fi alkhairi da wannan rubutun Allahu a'lam na? A ci gaba da nasiha na ganin ban ga kan zo faru abin da ban gano kan shugaban kara faru muku wani cikin abin da ya duka
ban wannan da ya ajiye na kasar suna ta kore ciye wunna kama waje aka ya kamata a ce kowa zai kama waje ya zauna da muka ce zai sun idinawa masu kama wajen to muka ce su kuma waɗanda suke ganin an tare musu yi hakuri din a yi da daɗi ma da mutum ya zo karatu
shi ne a cikin da na faga mutum ya zo karatu kaga zai a yi hakuri da shi ya yi wannan abin da ya ajiye ko da ya cutar da kai kadai amfani da wannan darun mafasid din yanzu muka yi karatun shi yawwa wani lokaci kana cutuwa amma saboda maslaha in ka taɓa wani abu za ku ɓata da mutum sai ka kau da kai kamar baka san shi ba kuma ka san ana cutar da kai din an gane an ce ya ishi mutum aibi ya ce wai duk haƙƙin shi gaba ɗaya sai ya karba in ka ce duk haƙƙin ka sai ka karba ba za ka zauna lafiya da mutane ba wani lokaci za ka ɗan kau da kai ga haƙƙin ka san ana zaluntar ka kai kamar baka sani ba wannan shi ne a takaici insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk